الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دام تاشد رسينا تمانين بسرة أتكن كراتمنا العزية نا الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه. Kafin mu fara darasin yau, an ce akwai magana da nake zan yi akan nikahu shighar. To ban san magana ba, nikahu shighar kamar yadda muka ambata yana ɗaya daga cikin aure wanda yake bai halatta ba, wanda in aka yi shi auren ya ɓaci. An kira shi ashighar daga al-khulu, wato saboda rashin ambata, wato an ambatar rashin ambatar sadaki shi ne dalilin rashin ingancinsa. Wato mutum ya ce mutane biyu ne za su haɗu, sai maza sai ɗaya ya ce ina da waliya, ina da abar walici na aura maka ita da sharaɗin kai ma ka aura min abar, wato abar walicinka. Alal misali, ɗayata na aura maka ita, kai kuma ka aura min ɗayata, su shiru a kan sadaki. Wato kamar auren wancan shi ne sadakin auren ɗayan. To wannan ko aure batacce ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani kan yin sa, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Umar da Anas da Jabir, dukkan su hadisai ne ingantattu cewa ya hana auren shigar, a wani riwayar kuma la shigara fil Islam. To malaman Malikiya sun yi tafsirin cewa nau'i uku ne, akwai wanda ya kamar wanda aka ambata haka, wanda fassara ta zo a cikin hadisi shi ne kan ta daura min ɗarkan aura mata ƴata a yi shiru a kan sadaki, wannan shi ne sarihu shigar. To wannan auren idan aka yi, idan kafin a tare ne za a ɓata auren, a idan kuma bayan an riga an tare to za a ɓata auren bitsala da saki, saboda an yi saɓani, waɗansu suna ganin kan cewa za a iya gyara auren. To dukkan aure da aka yi saɓani a kansa, ƙa'ida ce ta Malikiya, in aka zo za a ɓata auren saki za a yi, amma wanda ake ijma'i kan cewa bataccen aure ne, kawai ɓata shi ake ba saki ba. Kamar mutum ya auri mace ta biyar, ko ya auri mahaifiya, ya auri muharramarsa, wannan ba zancen cewar saki za a yi, dama aslan babu auren. To amma wanda yake an yi saɓani a kansa shi ne suke cewa a ɓata auren da saki. To me fa'idar wannan saɓani? In aka ɓata aure da saki da wanda ba a ɓata shi da saki ba, me tasirin bambanci tsakanin wannan? Akwai na'am, akwai ai sake in aka ce fatacce ne, saki ne da babu komai, ba'ini ne. Duk auren da aka ce an fata shi da saki, sakin ba'ini ne, babu komai. Kuli kira ne, na'am. Ahsan, inda an kaddare zai sake, in ya sake aurenta zai zama zai aure ta sauran saki. Sai kenan. Na biyu, in aka ce an ɓata auren da saki, ba zai iya auren uwarsa ba, ko ba haka ba? Ba zai iya auren uwarsa ba, uwarsa ta haramta a gare shi. Amma in da ɓaci ne, in fasko ne kawai aka yi, zai iya auren uwarsa, tunda asalin bai aure ta ba. An fahimta? Zai iya auren uwarsa, kamar yadda yake zai iya auren uwarsa, saboda nan auren an ɓata shi da warwarewar aure ne, ba da saki ba. Wannan shi ne asar ɗin saɓanin. To mun ci farko sarihu shighar kenan. To akwai wajibu shighar, shi ne a yi wannan aure na shighar amma za a ambaci sadaki. Sai matsalan mutum ya ce na aura maka ƴata a kan sadaki 100,000 da sharaɗin kai ma ka aura min tsakka da sadaki 100,000. To saboda akwai ambaton shigar ɗin cewa wannan sharaɗin da sharaɗin zan aura mata ƴata, sai aka ce idan kafin a tare ne a bata auren, amma idan bayan an tare sai a tabbatar da auren. Amma aka tabbatar da auren, wannan sadakin da aka faɗa ba za a tsaya a kansa ba, sai a bata aksar min al musamma wa sadaqil misl. In 100,000 aka bata kuma aka ga kimarsa inda za a yi mata aure ita kadai 150,000 ne, to sadakin da za a bata sai a bata sama da 150,000, haka ita ma ɗaya da za a yi mata. akan haka sai a zaunar da sai a ce wato sai a gyara auren ta hanyar cewa tunda an ambaci ta gaki amma saboda sabani saboda hali da ake na sharadi da ake yi da cewa ai auren da sharadin ai auren to sai a inganta shi amma ta gaki ne zaman to an musu ukuba na cewar a ba su sabani sai sama da wanda suka ambata domin ba wani abu ne zai sa a yi sharadin ba sai dan ana so a samu sauki wajen sa gaki inda da ka meye zai kawo wannan Allahumma illa idan an yi nikahu shigar ba da sharadin mukafa'a alal misali ka zo ka aura mu yar uwarka dan wata na ji dadi ko nace to ni ma ku akwai dan wata ni ma ku akwai dan wata ina ganin za ta barci da kai dan aura maka ita to ga wannan ba sharadi bane ko ta fuskar mukafa'a ne cewa tunda kai mun haka na ji dadi to kai ma ka aura don aura maka dan wata amma shi ba ya ambaci shirin an ambaci ta daki in ba ambaci ta daki ba in ba ambaci ta daki ba in yazo da wannan in ba ambaci ta in ba ambaci ta daki ba dai kuma to ne kawo ta ku tunda babu sharadi babu komai zai inganta to na uku shine wanda yake al-murakkab na farko mutane biyu dai yake zan aura maka yar uwata da sharadin ka aura ni yar uwarka bisa sadaki 100 amma ni ta wai yar uwar ba ambaci sadaki ba to kaga wanda ba ambaci sadaki ba shi kaga yayi sabu shigari kenan to shi sai a bata auren dukkanin da a bata auren kablan bilai amma bayan an tare shi ma ta wanda ba ambaci sadaki ba sai a bata shi da talaka dan tunda ba ambaci sadaki ba an yi sabu shigari shukar wancan wanda aka ce yake to zan aura maka yar uwata amma da sadaki 100 sai a tabbatar da auren a bashi aksaru min al-musamma sama da abin da ya ambata a ce a bashi sadaki sama da 150 sama da wanda ya ambata kuma sama da sadaqul mithl to wannan tafsiri babu malamai da suke da wannan tafsiri a cikin babu shigar malaman malikiya sun yi wannan tafsiri wanda ke da mantiki kuma suka dawo kowace sura hukuncinta sauran malamai hanafiya su su nikahu shigar a wajen su ana gyara shi in kai aka zo aka ambaci sadaki shikenan sai a gyara don su a wajen su dukkan sharadi ba ya fata aka bi sharadi ba kai ce ba ya fata aka bi sawu a aure ko a ciniki to wannan shine an tabba an fadakar da ni akan bani wannan bayanin ba sai kuma daga cikin aure wanda yake bai halatta ba akwai auren da bai ambata a cikin wannan nikahu ba amma za mu ambace shi saboda yawan tambaya da ake akan sa shine nikahu tahlil wato auren kashe wuta auren kitan wuta kitan wuta sai ba kashe wuta ba kitan wuta auren kitan wuta shine mutum ya saki mace ta saki uku sai ya je shirya da wannan aure ta da sharadin cewa sai Allah ya sa mata sharadi da sharadin in ya aure ta yana faruwa da ita zai sake ta don ta dawo wajen ta to wannan auren shi ma batacce ne a aure ne haramun batacce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci shi wanda ya aure da wanda ya sa aka yi auren domin sa la'ana Allahul muhallil wal muhallalala Allah ya la'anci wanda yake aure dan ya halatta mata da aka sake ta saki uku ta kuma wajen mijinta na farko da wanda aka halatta ta gare shi shine mijin da ya sake ta saki uku din to amma wannan ya nuna cewa idan hadin baki tsakanin mijin ne ko wani aboki sa ko dan uwansa da kuma shi wanda ya aure na biyu din in hadin bakin da ya gare su ne to amma idan haka idan niyyar daga wajen matar ne fa ita kadai ko daga wajen mijinta ita kadai to idan ita kadai ce kusan da ittifaq na malamai idan ita ce tai wannan ba zai ba ta aure ba saboda take da hannun ta yake ba to yi tai wannan niyyar tai wannan niyyar ta yi duniya ta jike ya ce wani zamani zai samu wannan dama dama wasu kula za su samu wani wanda a ita hankali da bai kwanta da shi ba to shi kuma hankali zai kwanta da ita ta yi tsayi ne suka jinta to da haka sai malamai suka ce abin duba ba a duba niyyar mata saboda ba ta da iko a kan saki wannan shine ake ce ma auren akaisul musta'a idan wanda aka yi da niyyar idan shi namijin ne niyyar ko kuma mijin shi ake ce masa akaisul musta'a bunsuru da aka are shi yadda ya ga wata kawai bunsuru da ake daukar sai dai bargara ya tafi domin ake abinda ake so kenan kawai ne ba so ake yi ne aure wanda yake za a zauna a kada dabiya a kada iyali ba so ake kawai ne aure domin da bara a mai yake ga mijinta na farko wannan jama'iyyar malamai sun bata wannan auren a saboda zahirin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am mata ce ne idan aka ta faru da wannan sharafin da ake wannan ake mai shi mijin da ya aure na biyu sharafin cewa zai aure zai sake ta to auren bai yi ba ai asalin tun da ya daga kan wannan sharafin ya shiga bai halatta ba an bata sai a bata wannan auren amma shi ma bai da lafiya a bata shi tunda shi ma akwai sabani a cikin a sabani akan a wajen wasu suna ganin kan cewar idan aka inganta niyyar kamar yadda idan ya warware wannan niyyar sai a inganta auren amma a wajen maliki a'a sai an bata wannan auren tunda an shige shi a bisa asasi wanda yake batili ba zai tabbata ba na'am to a karatun mu ne malamin ya ce wa yajibu min hurri wal abd nikahu arba'i haram ya halatta ga da bawa ya auri wato ɗaya ya auri mata waɗanda suke ɗaya ba kwangu ba guda hudu wato an halatta ma namiji ya auri mata hudu sawa'un shi namijin nan ɗani ko bawa sau da yawa hukuncin ɗa yana ɗaukar rabin hukuncin a hukuncin bawa yana ɗaukar rabin hukuncin ɗa don haka waɗansu malamai suke cewa mata biyu kawai zai iya aure amma mazhaban malikiya da kuma abin da ke shine mafi rinjaye mata huɗu zai aura domin ba abin da ya hana shi aure a aya da take kwanci hun mata ba na kullum misali masana wasu lata yaro ba ta haɗa dukkan wani hitsari da aka yi a cikin alkur'ani ga ɗa ya tabbata hatta ga bawa sai abin da ya ta hujja ta tabbatar da shi to ba da hujja ta tabbatar da ɗa a cikin wannan kitabin da ta hujja ta tabbatar da bawa kai a cikin wannan don haka shi ma ya halatta ya aure ɗaya mata ya aure guda huɗu kuma auren guda huɗu ɗin nan sawa'u wato ra'a ne ta zai yi auren ra'a wato mata waɗanda suke ba bayi ba har guda hudu haka zalika bawa zai yi auren ta wanda take ba baiwa ba ya auri bayi ya auri ra'a har guda hudu muslimatin musulmai ne ai kitabiyatin ko kuma wato waɗanda suke masu aure waɗanda suke ma'amadiya addini da aka saukar da littafi daga sama shine addinin Yahudawa ko addinin Nasara wato mutum zai iya auren mata musulmai musulmi zai iya auren mata musulmai guda hudu zai iya auren mata wato kirista ko Yahudawa guda hudu amma auren musulmi a kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani fankiyon mata da lakun nunan nisa'i masana wa kulata wa ruba'a kuma Allah madaukakin sarki ya ce alyawma uhillat lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minan nisa'i wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum an halatta muku auren tsararrun mata wato wanda suka kasa inganci kansu daga sabo ba wato matalata ba daga cikin musulmai da kuma daga cikin waɗanda daga cikin katangangun mata daga cikin waɗanda aka ba su littafi gabanin ku shi ne Yahudawa da Kirista wannan nasi ne na Alkur'ani saboda haka mutum zai iya auren Kirista zai iya auren da Yahudiya musulmi kenan ba ita ba ta auri wanda yake ba musulmi ba musulma ta auri wanda ba musulmi wannan bai halatta ba wani la'abu bawa yana da ya halatta gare shi nikahu arba'in ima'in ya halatta ya auri wato ɗaya ma da ya auri bayi yanzu guda hudu muslimat amma musulmi bawa ba zai iya auren bayi baiwa musulma amma ba zai iya auren baiwa wadda ba musulma ba sai in ya auri baiwa wata ba musulma ba zai haifiya ya musulmi su zamanto kuma bayi ne da kirista ko ba haka ba tunda ta zamanto kan cewa kulanga ce ba musulma ba kulanga ce afwan idan ta zamanto cewar wato halaccin baiwa a cikin alkur'ani ya kayyade da cewa ita zamanto musulma ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنه ولا مفهوم 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 الصفه مفهوم المقال الله تعالى يجي وانت باشي دا ايكون يا اوري واتو ايا ماتا تو يا اوري واتو دغ تيكي كيونغو بدن دك مسلمي تندا ان تاي دي تشا مسلمي ني اندا مسلمه بكي دا اوري تو بكي saboda haka bawa zai iya auren baiwa kuyanga wadda take amma musulma ba wadda take ba musulma ba wani hurri dalika haka baɗa musulmi wato wanda ya halatta a gare shi wato ya auri kuyangu guda hudu amma musulmai in khashiya la'anata da sharadi yana jin tsoron zina al'anata shi ne zina an kira zina al'anata asalinta ma'anar ta wahala saboda abinda kake kaiwa don zuma tana kaiwa ya zuwa ga wahala a duniya da lahira a duniya wahalar zuma shi ne ta kawo mutum talauci ta sa a yi masa haddi ta kawo masa wato kiyayya a cikin zukatan mutane mutane kawai su ba sa son sa ta kawo masa duhu a cikin fuska wanda biya daga cikin wahalarsa a lahira kuwa shi ne hukubarta shi yasa aka kira ta al'anata ai wato wahala to in mutum yana cin tsoron zuma ya halatta ya zai iya auren kuyanga musulmi ɗa zai iya auren kuyanga da wannan sharadi na biyu wani mai ji min hara'ir fauna almala kuma zai samu kuma ya rasa wato dukiya wadda za ta ba shi damar ya auri ɗa'yaye mata saboda haka kun ga akwai sharadi kenan bai halatta mutum ɗa ya auri kuyanga ba sai da sharadi guda uku na farko ta zamanto musulma na biyu ya zamanto yana jin tsoron zina ba zai iya haƙuri ba azumi ba zai amfane shi ba ya yi azumi ya yi azumi ya gagara azumi ya gagara dole sai ya aure inda haka ba zai yi zina na biyu ko ba shi da kuɗin auren a na uku ba shi da kuɗin auren wanda kake ta saboda bisa al'ada sadaki ɗaya ya fi sadakin kuyanga kuma haƙƙin ɗaya a cikin aure abubuwan da matsayin da zai bata ya fi abin da kuyanga zai bata saboda ka a tarihi sama ya fi tsanani duk da rike yadda suke kuyanga to in ba shi da dukiya ba shi da wannan sharuɗin in ya cika wannan sharuɗin ku shine zai auri kuyanga a shi ne zai iya auren kuyanga wannan ambaton su ya zo a cikin suratul nisa الله تعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وعند جنب يسامو دوكيا با كنين ده عبد الشرق اللي فرقوكي لنكو ان ينكح المحصنات المؤمنات لأولك كتنجنجون ما تاسيني تاعي ما تا مؤمنين فمما ملكت ايمانكم تو يا اوري daga cikin abin da wato hannayenku suka mallaka su ne kuyangu min fatayatikum almu'minat daga kuyangu ku wadanda suke mu'minai daga kuyangu ku mata da suke mu'minai sharadi ne biyu kenan min fatayatikum almu'minat yace ke dalika liman khashiya al'anata minkum wannan hukuncin na halaki ga wanda yake tsoron zina ne daga cikin ku kuma da aka ambaci sharuɗan guda uku su ne malamin ambace su a nan sannan Allah ya ce wa an tasbiru khairun lakum ku ya guri shefa alkhairi a gare ku ku ya guri kada ku aure ko da kun shiga cikin wannan halin na cewar ba ku da kuɗi kuna jin tsoron zina to ku ya guri shi ne ya fi muku saboda idan mutum ya auri mace wadda kake kuyanga shi ɗani amma ya zama zaman to bayi saboda ya zama zaman to bayi sai ya binta duk abin da ta haifa na ya'yanta a sai zama zaman to bayi na abin da wanda yake mallake da ita. To kuma ku yi haka, ku yi haka zai zama tokan cewa wahala ne a gare ku. Da abin da ba ka so, ka zama tokan haifi ya'ya, kai kana mai ƙunci amma su kuma suna bayan wani. To haka Allah ya ce wa an tasbiru khairun lakum, ku yi hakuri kada ku yi haka din shi ya fi alkhairi a gare ku. To wannan ya nuna cewar wato ya halatta ga musulmi ya auri mata sama da ɗaya. Halacci aka ce akwai hikima ta shari'a a cikin halacce wannan. Na farko daga cikin hikimar shi don a sami yawan al'umma, yawan al'umman musulmi. Abubuwan da ake kawo hannun nazariya cewa ka ba a san yawan mutane, yawan baki, yawan bakin da zai ci abinci ya fi ƙarfin abincin da ake nomawa. Abinda kafirai suke faɗa nazariyar Malthus, wani malamin biology ne a Russia, shi ya kawo wannan hadda lissafinsa cewa in tafiya sai tafiya mutane suna yawa, ƙasa da ake noma da abinci da ake da shi takaitacce ne, sai baki ya fi yawan abinci. In baki ya fi yawan abinci shi kenan me za a ci, sai ga mutum an shiga cikin yunwa, an shiga cikin wahala, don haka kowa ya tsaya da iyali. Yanzu ka ga a cana mutum bai kai ake haihuwa. Wannan mu da muke rinka karatu da su a Madina ƴan China, idan suka haifi sama da ɗaya, aljihun duniya su je a rubuta musu sunansu a cikin fasfon, ba za a rubuta ba. Ba za a rubuta shi a kaso ba, ba za a yi masa da nan fara yi masa fasfon. To na ɗauki sun yi haka sai da aibin abin ƙasar Almaniya, yanzu tashin hankalin da suke da shi kenan, ba ta haihuwa. To yanzu in mace ta haihu hakkinta ake ba ta, zai yi zafin ruwa ciki. Sun yi kafirci, sun yi kafirci sun rika a cikin kafirci, yanzu ya zo ya gallabe su. Don yanzu cewa saboda yanzu tsofaffi sun fi yawa, ko tsofaffi sun yi tsara babu aiki, ko zai rika jasu fanshi da gratuity. Su an za su jasu fanshi da gratuity, samarin da suke aiki. Aikin shi ne zai haifar da dukiyar da za a rinka ɗaukar da yawan wancan. To babu wanda suke wannan aikin. Sun buɗe kofar su waɗansu da ba waɗansu da ya kasan ba su shigo, an ce a'a za mu za su baka al'adar Almaniya. Mu zamanto an dina al'adar Almaniya, mun ɗauki al'adar Pakistan, al'adar wata ƙasa, al'adar Turkiya, an manta da al'adar mu saboda ba su ji mu yawa. Saboda haka sai suka ce to ya kamata a rinka hayayyafa, duk wanda sai duk wanda ta haihu sai an ba ta kyauta, yanzu haihuwa suke so. Radin shi ne gina kafirci. To Allah madaukake sarki duk abin da ya halatta akwai hikimomi, wannan dai daga cikin hikimar auren a sami yawan al'umma. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni mukatibun bikum al'umam, ina so ne yawan al'umma da ku mai alfahari ga al'ummomi da ku akan ina da rajiya masu yawan gaske. Na biyu akwai ƙarin lada na cewa ka ɗauki nauyin ɗawainiyar waɗannan mata, domin yayin da ka auri mace kai za ka ciyarwarta da tufatarwarta ta tafi, sannan kuma ka kulla alaƙa tare da danginta. Idan kai mai hali ne kamar yadda za ka ɗauki nauyin matarka ta farko ɗan uwanta, kana taimaka musu, kana musu ihsani, don ana maganar makusanta sun zama to makusantanka. To haka zalika da ita ma uwanta sun zama to makusantanka. Ka ga ka wasa'a, ka yarwata, ka girmama dajirar waɗanda za ka rinka alaƙa da su, kana taimaka musu. Sannan kuma akwai tsare kai, saboda wanda yake akwai wanda yake mace kai ba za ta tsare shi ba, yana da mace kai ba ma kullum yana kallon maza a titi, saboda har yanzu zuciyarta tana tsauna. Amma bisa al'adar mutum in dai ba kuma shekar ya riga ya yi tasiri a kansa ba, tasiri mummunan tasiri, in yi auri mata hudu to galiban wannan zai tsare shi, zai tsare shi ya ba shi ihsani, ya ba shi iffa, ya katange shi. Wani mace kai ba ta tsare shi ba, amma yawon mace ta biyu shi kenan sai ya biya bukata, sai ya biya nan ta tsare shi. Wani biyan ba za su yi ba sai ya fita uku, wani uku ba za su ba sai ya fita hudu. Saboda ganin cewa mutane daban ne, ba zai yi ka ce ka kawo ka'ida guda ɗaya ba, inda hikimar shari'a take kenan. Mutane daban ne, wani biyan da kai da shi ya kare mata shi baya bukata. Wani kuma in ka ce masa mace ɗaya zai yi, ta takura mata. Wani kuma in ka ce mata ai hudukun nan shi ne abin yi, yana da bukata ya ƙara amma hudu sun masa yawa. To sai aka ce sai ya biyu, da cewa ake ko kai sai ko kai hudu akwai takura, amma aka ce ko ɗaya
ko biyu ko uku ko huɗu saboda mutane daban-daban ne Allah ya alama man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta ba shi ne yafi zai dinga yafi kowa sanin halittarsa ba ba wa ya sanin mutum irin wanda ya halicce shi to ya san kowa da irin halinsa wani ba abin da yake so sai jarkala wani ba abin da yake so sai fara wani sai baka kowa da irin yadda Allah ya shi to saboda haka shari'ar Allah take ta kula da kowa hikimar Allah kenan to wannan shine abin da malai ya kawo to da ya kawo cewa ya halatta kai wannan ta auri mata hudu kuma ya kawo sintin su ko su zama to musulmai ko su zama to kitabiyat a ƴaƴa ne ba tare da sharafi ba amma in ku yanzu ne da sharafi idan kai ma bawa ne ba wani sharafi za ka iya auren ku yanzu a musulmi amma amma idan kai ɗani sai da sharafin kana tsoron zina ko kuma a tana ko kuma ba ka da abin da za ka iya kula da shi to sai kuma ya kawo hukuncen idan ka yi bayan shi ne shi kenan ka ji daɗin kan cewar ka tara mata ka zama to sarki a gaban mata ka gwara kansu suna ta ana ta rikina tsakanin juna ko kuma tana kallon wajen kai idan kai ake yi ka ce za ka san me yadda ba a za ka yi da kanka ba da ra'ayin kanka da yadda za ka zama a shari'a ta ce ga yadda za ka yi to shi ne fasalin da za mu shiga gaba ya ce fasalin ta ban fasali man kana mutazawwijan bi imra'atayn aw akthara wa diyya da wanda diyya da diyya kasance mai aure ne ga mata biyu aw akthara ko sama da biyu hara'ira da ayyuri ma annan mata yan aw ima'in ko kuma kuyangu ne muslimatin aw kitabiyatin muslimai ne ko kuma wato kitabiyai ne wanda yake an ba su littafi gabanin mu kirista ko yahudawa fa innahu yajibu alayhi an ya'dila bainahum to wajibi ne akan sai ya adalci tsakanin su wajibi ne akan sai ya adalci a tsakanin su in dai ba tar aure ce ko kuyan zaki kamar yadda za ka yi adalci kamar yadda za ka ba ma ɗaya haƙƙinka haka ita ma za ka ba ma kuyan ga haƙƙinka ko ba musulma ba ce da yahudiya ce ko kirista ce to yanzu za ka ba ma musulma haƙƙin ta ita ma za ka ba ta haƙƙinka in dai ba ta aure ce wannan sharaɗi na farko kenan na auren mataye masu yawa dalili kuwa shi ne Allah ta'ala ce fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in kuna jin tsoron ba za ku yi awadanci tsakanin su ba to ku auri mace ɗaya ko kuma ku bar aure ko ku riƙi wato ku yangu ku je ku sai ku yanga wanda muka sai ku yanga mallakar ku ce ba ta da wani haƙƙi ta yanda kai da ita amma in dai za ka auri mace sama da ɗaya to sai ka yi adalci saboda wanda tunda ayar ta ce fa in kuntum alla ta'dilu wa inna kan ta'dilu adalci wajibi ne tunda Allah ya ce in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to kada ku yi saboda haka sharafin yin auren mata da yawa ke adalci dan haka yin adalci da wanda ya auri mace biyu ko sama da haka wajibi ne farilla ne idan kuma baya yi ya zama to mai sako fa in lam ya'dil idan bai yi adalci tsakanin su ba fa huwa zalim to wannan azzalimi ne azzalimi ne to ba ka ji ayoyin da suke magana ulaika humu zalimun wa dalika jazaa'u zalimin to hadda shi a ciki Allah ya kiyaye mu aqul lillahi wa li rasulihi me sako ka Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam la tajuzu imamatuhu bi halatti zaman imam ba dan tsar sharafin limanci adalci domin wanda haka ya bayyana sakansa ya zama to fiskul jawarif ya wato wato aljabu bil fisk ya zama to almujahid bil fisk bai bayyana fasikanci tunda yana da yara ce da haƙƙin wani ne ba ko yana yayi ba tunda in dai yana cin adalci da kanin mata ba ko yana yayi ba ya bayyana a yanzu tsari yana da mace ba a kana a gidan ɗayar ko kaɗan ya kare wajen sabuwar mace ya ya kare wajen sabuwar mace ita ku ta farko ko ho ya kare da mace wajen sabuwar mace a ga wannan ai mu jajir ne a bayyane yake fasikancin sa saka ma Allah da ya a bayyane yake saboda haka tunda ya zama ya bayyana fasikanci kaga wato limancin sa bai halatta ya zama to liman ba da duk inda aka shaddanta adala wala shahadatu bi halatta shaida ba in ka neman masu in ka neman shaidu kada ka kawo shi alƙali ba zai karbi shaidarka ba. Kun ga irin abubuwan da ake bincike kenan wajen tabbatar da shaida, amma mun aka ce mutum ya je shaida ya ga wata sai a ce eh mun san shi mutumin kirki ne, yana zuwa suna, yana zuwa daurin aure. To abin da za a bincika shi ne wannan, yana zuwa a yayaye yana abinci tsakanin matansa, yana shan giya, baya shan giya, baya sata, baya caca, ba a ganin sa a gidan caca a kasino, kuma an san yana kokari, ba ji shi yana adalci tsakanin, yana rashin adalci tsakanin matansa ba. Abubuwan da ake bincike kenan, ba suna ko ɗaurin aure ake, ba zuwa suna ko ɗaurin aure shi ne zai tabbatar da adalci ba. Wa man jahada yudubahu fa huwa kafir, wanda ya yi musu wajibci yin adalci to wanda ya kafirta. Yustataf da an yi ya tuba salatan, a ba shi kwana uku ana neman ya tuba, a ce kai ka tuba fa. Wannan abin ga aya ga hadisi, sannan ka ce baka yadda ba, ka ce kai ba za ka, ka ce baka yadda ba, ya tuba ne ke inkari. In ya tuba shi kenan, fa in nan ya to in bai tuba ba kuma kafir, to ya kafirta, domin ya yi inkarin abin da yake a cikin addini tabbatacce. Amma dalilin cewa yana cikin addini shi ne bayan wannan ayar akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kunshi al-wa'id, yace man kana lahu aktharu min zawja fa mala ihdahuma duna al-ukhra jaa yawm al-qiyamati wa shiqquhu ma'i, wanda yake da sama da mace daya sai ya karkace zuwa ga daya, ya karkace zuwa ga daya ya kala babban da daya, to zai zo ranar al-qiyama gefen jikinsa shanyayye. Kusa irin abin nan, irin wanda mutum yake yin stroke ba zai iya tafiya ba, yadda yake jikinsa ya shanye, to haka ne tashi ranar al-qiyama. Kowa ya gane kan cewa wannan ba ana ganin ta inda alamar saban da ya kasance yana yi a nan duniya. To duk wani aiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin hukubarsa, ko ya ala'anci wanda ya yi, ko ya ce akwai haddi a kansa, to wannan ya nuna kan cewa wannan aikin, wannan saban da ya yi, wato babban tsira daga cikin manyan zunubai, kuma yin sa yana mayar da mutum ya zama fasiki, ya hana a karɓi shaidarsa. Wanda yana cewa wannan yana daga cikin kaba'irin zunub, don haka duk wanda duk bai yi adalci tsakanin matansa ba, ya zamanto fasiki da rashin adalcinsa mai saɓan Allah, wanda in ya mutu a kan haka ya mutu a cikin kaba'irin zunub, yana cancantar hukuma a wajen Allah jalla wa'ala, sai dai idan Allah ya so ya karɓi tubarsa ya yafe masa, ko kuma ya mata azaba gwargwadon laifinsa, sannan daga baya fito da shi daga cikin wuta, ko kuma a ceto ya same shi, ko kuma a ɗauka daga cikin kyawawan ayyukansa, a auna daga cikin kyawawan ayyukansa, idan wannan aiki daga cikin ayyukan da ka tsara mai yazo ayyukansa, ba shi da kuma isassun kyawawan ayyuka, shikenan sai an masa hukuma gwargwadon waɗannan miyagun ayyuka kafin ya fita daga ciki. Wal adlu al-madkur, adalcin da ake ambato wanda ya gaba a yi shi, ya kuma fi nafaqati wal kuswa, yana kasancewa a cikin ciyarwa ne da tufatarwa, bi hasabi kulli wahidatin, gwargwadon halin kowace ɗaya daga cikin matan. Wannan matsala ce wanda take a bar duba, a menene adalci ya wajaba? A bisa sahihin magana, adalci yana wajaba ne fil mabit a cikin wajen kwana, domin shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba kwana tsakanin matansa, shi ne ce Allahumma hada qasami fi ma amliku wala tamanni fi ma tabliku wala amliku, wannan shi ne rabona a cikin wato abin da nake da iko a kai, shi ne na raba ma kowace mace kwananta, don haka kada ka riƙe ni, kada ka kama ni akan abin da kai ne kake da iko da shi, ni ba ni da iko da shi, shi ne karkatar zuci ta soyayya. A amma wajen ciyarwa da tufatarwa wannan wajibi ne akan kowace amma ba wajibi ne daidaita su ba kowa indai ya bamu kowa kifayarta to ba wajibi bane abin da ya bamu wannan kudin ce bane in wace mata zai bata daidai ba daidai in ya haka yana daga cikin mu'ashara bil ma'ruf da nabi ya mata wata amma ba sharafi bane ba wajibi bane shi ka haka shi kansa ma ya kayyade cewa bi hasabi halati kulli wahidatin minha gurgudan halin kowace ma'ana akwai wanda yake zaka fifita akan wata alal misali ita a gidansu tunda ta taso ta saba wajen wajen cin abinci da irin abincin da ta saba ci ta saba cin continental breakfast ba za ta sha koko da kosai ba ko tumami ko shayi da biredi kawai sai an yi haɗe-haɗe sai an sha complex sai an sha coca oat sai an ci kwai sai an ci gafinan dai wata kuma a ce tsoron ma wanda ya ishe ta to saboda ka sai malamai suka ce ita wannan wanda take irin wannan take ci sai ta ba ta irin ta ita kuma wanda take ba irin wanda take ci ba ka ba ta irin abin da su taso da shi wannan shine zahirin shari'a wato shine zahirin wajibi a wajen wannan malamai eh a to shine ai da aka shine aka ce ai da sharafi na biyu nan bai fate shi ba amma dukkan dan kai gini da gurgurdan halinsa abinda zai iya sai mutum irin abinda take da shi a gurgurdan halinsa ai kowanne Allah ta'ala ya ce wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda aka takura masa arzikin sai shi daga abinda Allah ya ba shi kuma haka ba gurgurdan halinsa amma wato dai in ya bambanta su a nan wajen saboda duba da la'akari da halin kowace da nan ba rashin adalci yayi ba yayi ba to amma in ka tsaya kuma ka dawo ka duba cewa Allah ta'ala ya ce wa ashruhun bil ma'ruf ku da nan ka kewa da su da kyautami da kyautatawa wannan ya kamata a ce abinda zai ma wacce shi zai ma wannan a ce yana da musamman a ce suna waje kusa da juna a ga kan cewa har so kiras ɗin kwai sai a ce ɗakin wancan amma aka so ga ƙungiyar wancan za a ce kaga wannan ya shuka rigima a gidansa ko ba haka ba ya shuka rigima a gidansa ga shi kuma Allah ta'ala ya yi magana da rigima cewa ashruhunna bil ma'ruf kun zamantakewa da su da kyautaki da abin da yake sananne wato da abin da yake kyakkyawa a cikin shari'a ya daga cikin kyautatawa da ai musu daidai amma kada ka ɗauka kan cewa in ba kai haka ba kamar ka saba ma Allah ne abin da yake wajibi shine wajen rabon kwana rabon kwana wannan wajibi ne kuma abin da ake duba wajen rabon kwana dare rana din dare take yi a dare ne dole ka ba in ka kwana ɗaya wajen wannan ka kwana ɗaya wajen waccan idan ka kwana biyu wajen wannan kai ka kace rabon kwana shine biyu wajen wannan ɗaya wajen waccan ka zama azabi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya auri Ummu Salama ya kwana uku a wajenta to wannan sunna ne idan kai sabon aure kamar yadda zai zo idan budurwa ce take kwana bakwai a wajenta idan bazawara ce take kwana uku a wajenta da ya kwana uku a wajenta sai ya ce ba ki da karamin matsayi wato ba ki da wulaƙanta ke ba wulaƙantacciya ba ce a wajen mijinki ya ce amma in na cika ne kwana bakwai a wajenki to sauran mata na yawa su ma sai na cika musu haka wato sai na yi adalci uku na shi ne amma in na ƙara a kan haka to suwar mata na sauran mata na sai na ƙara musu wannan shi ne ƙa'ida ga wannan shi ne adalci adalcin wajen kwana ne kuma kwanan abin da ake la'akari da shi kamar da muka ambata shi ne dare rana mai bi ce saboda haka dare shi ake farawa sannan rana ta biyo shi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a rana ta fi yomi wa fi baiti a rana ta kuma na ɗaki na saboda haka kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ya rasu mun san da lokacin walaha ya rasu lokacin walaha lambartafa annahar yayin da walhaka irin kusa da azhar lokacin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga take rana ta saboda ranar ta ta tana bibiyar gare ne amma asalin rabo a cikin rana ne fasharifatu bi qadri mithliha wanda take wato madaukakiya za a ba ta irin gurgurdan kwatankwaciyarta gurgurdan matsayinta wato irin tufar da za a yi mata gurgurdan matsayinta irin kayan da irin abincin da za a ciyar da ita gurgurdan abincinta wajen ya ce bisa ganin mutuliha wadda take kuma wato koma baya wadda take koma baya wato ba mai matsayi babba ba ita ma gurgurdan kwatankwaciyarta in ta saba da irin tufar da ake sawa da ga ayyukan da ake sawa a garin su sai na irin tufafi dama shi ma wannan duk wannan an nuna wato abin da yake shine asalin wajibi wanda za a yi hukunci da shi in an zo wajen alkali in aka yi riguna da wannan alkali zai yi hukunci wani lokacin shi da ake cewa malaman fiqh wato sun fiye tsauri ba su da tausayi sai su zama ne shari'a suke dubawa abin da za a yi hukunci da shi amma kuma akwai abin da ake akwai abin da yake cewa wannan na wato na tarbiyya na kyakkyawar zamantakewa to wannan shi ma abin dubawa ne wajen malaman tarbiyya ake wannan malaman tarbiyya sun suka damu da wannan amma su malaman fiqh za su gaya maka abin da alƙali zai hukunci da shi ne an kawo gaban ka idan aka an ana rigima cewa baya ciyar da ita in ana rigima baya ciyar da ita to idan bai yi wannan ba shi ne zai kama shi da kan cewa yayi laifi ya masa ta'ziri ya fallanta masa da abin da bai kuma ya fallanta masa to zai duba ne ya gani ita wannan wata ta kawo tsara ne matsayinta wani irin abu ne yake shi ne wanda yake daidai da ita in ya yi tafsiri a nan wajen sai a masa sai a horar da shi a ce masa dole ba za a karɓi wannan ba amma wannan ba zai hana kuma alƙali ya masa wa'azi ba ya ce kai in kana so a zauna lafiya me zai hana irin abin da yake kake yi ma wannan ita ma ke ma wannan tunda wannan shi ne matsayinka tunda kai matsayinka matsayin babba ne ta yaya za a yi matsayin kai ba irin abin da kake ci amma kuma kace na tata ba za ta ci wannan ba saboda ita matsayin ta da kake ci wannan ba kamar ita ma ka ɗauka ta ce mana da matsayin ka zo bai zai in wani aure ne sai a ce ai za a yi malam wani za a wahala juwa ne saboda haka ga matsayinka saboda haka wannan sai ya ɗauka ta abin da ake kira social mobility ba wanda kuma ya zama to da ajin sa yana kasa da shi kenan har abada ya zama gaba kasa yake inda Allah madaukakin sarki ya yi shirin tsarin rayuwar musulmi don a rika samun wannan mutum kai lai kuma dole kan bayyana azumi ya yi ninku kai duk ya fari ta yawo kai a cikin masu hannu da shuni wanda suka ba su da shi su ma a rage ko musu su ma su tashi wata ran zaman kuma sami da shuni ba ya zama to aje wadancan daban aje waɗannan daban ba a'a ba haka musulunci ya zo da shi ba to ɗaya daga cikin hanyar da musulunci ya kawo da mutane za su canza aji daga kankanin aji zuwa babba ce ta hanyar aure wanda take ba ta da hali ta aure wanda yake mai hali shi ke nan inda a ji inda ba ta aure wannan mai halin ka ga ta mallaki gida nata da ku a gidansu wata kila abin nan da ku a gidansu sai da ɗaki take yi randa mawaƙin da ya zai kwana a ɗakin mawaƙi zai rusa kuma ɗaki amma sai ga shi tana da ɗaki da har ɗakin baki da har ɗakin wato abin nan kuma a tare a cikin rum har mota ma tana da shi ba kuwa ba haka wannan kake ba to wannan da albarka auren ce to idan mutum ya tsaya ce zai ji dani a wannan ita ba ta kai ai mata wannan ba sai a ce abin da aka saba yi a gidansu shi zai mata ta gwamna rashin mu'ashara ne bil ma'ruf duk da ba wajibi ne a gare shi ba amma ko bai yi mu'ashara kyakkyawan zamantakewa da ake so a yi a cikin shari'a ba yake wato na zuci kuma yana daga cikin adalci din ya yi shi a cikin kwana to wannan shi ne ma asalin adalci din amma an nafa katu wal kiswa kamar yadda muka ambata ne kuma wannan shi ne abinda jumhurin malamai suke a kai adalci fil ladhi a cikin wajen kwana ne a wajen kwana ne shi yasa idan mutum yace zai auri mace shi ya shartanta mata cewa sharadin ba zai kwana da ita ba da ranar kawai zai rinka zuwa malik ya ce wannan auren bai yiwu ba ko yi ce ta yi ukatun hakkinta malik ya ce bai yiwu ba saboda wannan shi ne asalin sharaɗin abin da ake nema a cikin aure al'us wannan ɗaiɗewar haso ɗin wannan jin daɗin zaman tare ɗin a kwana tare ba mutum ya kwana ba ya juya ya sake juya ya farka da shi shi kadai a cikin akan gado sai dai makashi abinda ake so din ya zama to yana da ayyuka da yake da tare da shi zai dai masa hasu to wannan maksudi shine inda aure kuma shi ake nema wajibi mutum ya yi shi a cikin aure inda aka kama da mace daya to shine nan maganar da kace wa kullu bi dalla kan ya shi akasi akan sauran abubuwan da yake da adalci shine ya ambaci na farko annafaka wal kiswa sai ya ambaci almabi da ya aka ya kawo wannan ne saboda abubuwan da zasu biyo da zasu biyo baya na hukunce hukunce amma shine farko abin da ya kamata ya ambata domin shine wanda ba ya sabani akai ba shi ko wannan annafaka wal kiswa abin da yake an yi sabani ko mun zayar da kan cewa asali ba wajibi bane akan sai adalci tsakanin su da ya kuma ta tsakanin su a wajen wannan babu komai idan ya babu kowace abin da yake zai ishe ta yace kala da kullu hajatin inda man lam takun rubatuha ba zai shiga da ni wata bukatar ta ba wajen wanda yake ba ranar ta bane wa inna ma yatluba min kharij albayt sai dai ne mu bukatar ta ta daga waje wato in yana da bukata an misali yana da kaya a dakin ta alhaji ko ba ranar ta bane sai dai shiga ba sai dai daga waje ne ma yace a biko min kaza sawa'un dararin ko da daddare to wannan matsala ce da yake tsakani a ciki domin annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar ta ba haka yake yi ba domin ya kace in kwana in ba kwanan mace bace bin shi gaban tsayar ba bal sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Aisha ummul mu'minin cewa idan ya sallar al'asr yana shiga dakin kowace daga cikin matan kowace ya dan zuwa tare da ita ya banci da ita ya sunbance ta ya shafa ta har sai ya kike wajen wanda yake ranar kwanan ta kuma idan sai yana kan ko ko idan su gaba yana kan ana kan abin da yake ko tare da yaje dan hafta sai ya dade sai suka gano kan cewa ya dade kidi wanda ya dade wajen sauran ko ko yaje ya tsaya da dadewa me take yi sai aka gano kuma take bashi kuma da sallallahu alaihi wasallam ya san abubuwa masu zaki to shine ake mu'amara dama kan biyu ne rana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam akan akwai kan din Aisha akwai kan din su Ummu Salama sai da Aisha ta makana mu mutanen ta cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen ku je kusanto ku dan ya zo ya sunbace ku to ku ce mun ji warin wannan al-ma'asi ba mu da shi ana wajen ya sunan ne mai cike fata ta ta ba ta kallon wajen al-ma'asi wani irin tsoro ne mai wari ba mu da shi anan sai ce ma sai rasulullah ka ci wannan tsaron ne sai ce menene sai ta ji ba kai mun ji ba kai kana wadin sai ce a'a zuma na sha hafsa ce ta bani zuma sai ce to ai kodan zuman ne wata ile ci wannan tsaron saboda ake yi biyo shi har a cikin zuma to a shayi ta ga wannan hadisi ya nuna cewa ba aibi bane dan ba ranar mace bane ka shiga wajen ta ko ba bukata ce ta kawo wannan ba kanga ai babu bukata kawai yana da cikin mu'ashara bil ma'ruf ba rashin lafiya ne yasa ba in ba ka lafiya ka dama za ka ji amma ko da tana da lafiya ka shiga dan ka je ka gaishe ta ka dada ta mata ba tare da faduwa ba tunda wannan haƙƙin ta ne haƙƙin wanda take ne ma'abuciyar wannan rana ne ba tare da faduwa ba to idan mutum kai wannan shigar ba laifi bane to wannan sun kai dai shi ma wannan dai sai inda rana ne amma da dare ne bai halatta ba inda da dare ne bai halatta ba saboda dan mutum da baki dai lokacin dayan ne to amma idan zaka shiga wajen wannan a daddare kamar yadda zaka shiga wajen waccan ita ma a daddare wato a dare ya zama ta cewa baka ce baka shiga cikin hakan kowace ba sanan kowa ta fata kamar yadda ka shiga wajen ta a ranar kamar yadda ka shiga wajen kishiya a ranar kishiyar ta da ranar tsayar ma za ka shiga wajen waccan sau da ka kama abin nan a ka ba mu kowa hakkin ta kamar wato ka abinda ka gamsa ne na wannan wajen shiga wajen waccan ka mayar mata a ranar da ba naka ba an samu tawazu kuma dama abin da ake bukata kenan adalci ake bukata amma tsarantawa a ci ka je ka nega kawai ka ce a bani ka da biya an kashi da kama ka saba ma Allah ne wannan an tsananta ko babu dalili akan wannan zahirin sunna ya nuna ba haka bane saboda sahihu wannan abin da muka kawo na hadisin Aisha radiyallahu anha na yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kewayawa tsakanin su kuma bal hatta ma da daddare akwai hadisin Aisha cikin sunan Nasa'i cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama tare da matarsa gabaki daya a cikin wadda take wato ranar ta ne su haɗu gabaki daya su ci abinci har ya zama to wadda take ita ce yake ranar ta sai kasance tare da ita sauran kowa ya koma wajen ta ga ni su zo su shigo wajen ta wajen wanda take ranar ta ne an cinye lokacin ta da su amma yana daga cikin duk kyakkyawan al-mu'ashara saboda haka wannan ya nuna kan cewa idan abu ne ake yi ma kowa an yi abinci tsakanin su babu laifi a kai wallahu ta'ala a'lam wal qasamu biyawmin wa layla to raba kwana da ake yi biyawmin wa layla rana da wuni rana da wuni shi ne a kan dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kowace mace rana ɗaya yake ya kwana ya yi a wajenta ya kwana ya yi wannan shi ne a kan kuma tawahun ka sanya ka fara da dare ka je da rana wanda yake shi ne asali tunda dare shi ne farko don haka ake wata da dare yake farawa ko ba haka ba da dare ake fara kirgar wata ba da rana ba wanda yake zai itikafi wata ɗaya zai shiga kafin sallan magariba ne ba da safe zai shiga ba kafin magariba zai shiga wanda dare ake farawa ko ba zai fita ba zai bayan faduwar rana ta ƙarshen wata ba sai da asuba zai fita ba saboda dare ne yake zuwa kafin rana rana zai take amma in ya aka sa iri shi lissafin da ture zai a fara in tun da za ke yau da rana ne ina zuwa ranar ba mai bakar damu zo shi in wannan rana ne a ke zama fara da rana sannan daren da ya biyo shi shi ne daren rai kamar alal misali yau litinin yau asabar a ce zai yi ni ranar asabar kuma daren lahadi daren nan na asabar sai zama to shine daren wanda yana a wajen ta wato ya fara da yi ni tafi rana in haka suka yi suka yi intifaki babu laifi shi ma ya yi daidai almuhim da ya yi adalci din amma ya saba yadda tsarin addinin musulunci yake na lissafi to amma idan yake wala yaksunu bi yawmayni illa bi ridahunna ba zai raba da kwana biyu ba sai da yardar su idan ya kai ga wannan ka'idar yace to maimakon kwana ɗaya sai kwana biyu za a rinka yi ko kwana uku to ba zai wannan ba sai da yardar su sai sun yarda domin al'aqli shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shine adalci domin a cikin kwana biyu to akwai wanda zai kai cewa in aka kwana musamman in akwai mata hudu ya kwana biyu wajen wannan kafin ya tashi kafin abin ya zo kan da sai ya tashi kwana shida sai ya da wajen ta in ta kan cewa abu za ta iya cewa wannan abin ya mace ba za ta iya hakuri ba to dan haka sai aka tsaya da abin da ya dace wanda ke wannan shine rajihi wato amma ka ga yawanci maza su ba haka suke ba kada su ga yadda suka tsara kuma haka za a yi to rashin ilimi ne wannan dole ne ka san me ya haƙƙi me ya ka'ida ka'idar musulunci shine cewar haƙƙi suna da haƙƙi ai kana da haƙƙi ka raba kwana ɗaya da kwana ɗaya ɗaya amma sama da haka haƙƙin nasu ne sai sun yarda idan mutum ya dawo daga tafiya in mutum ya tafiya haƙƙin kwana yana faduwa alal misali kai tafiya ranar kwanan mace kai tafiya to idan ka tafi ba za a ce idan ka tafi in ka dawo sai ka rara mata wannan kwanan da ba ta ba idan mutum ya dawo daga tafiya yana da haƙƙin ya sauka inda ya so amma idan ya ce inda wanda alal misali ya tafi ranar yinin wannan sai ya dawo da daddare bayan yini ya kare to a nan wajen mu'asara bil ma'ruf sai je wajen wanda yake cewa ta karba daga wajen waccan idan yini ya kare mata sauran kwanakin daga sauran yinin da bata samu ba sauran yinin da bata samu ba to wannan dama shari'a bai bata wannan haƙƙin ba tunda ba ta da haƙƙi yayin da mijinta ya tafiya ya kasance cikin tafiya don haka da haƙƙin ta bane da a zalunce ta ba abinda shari'a bata ba mutum ba zai ce an zalunce shi don aka hana shi idan kuma ya dawo cikin wani ko da safe ne sai ya sauka wajen wanda ya tafi a cikin ranar ta kaga ran kara masa awoyi alal misali ya tafi bayan sallar la'asar bai tashi tafiya amma bai tashi dawowa sai ya dawo da hantsi tunda da rana ne sai ya ce to tunda da ta fa akan ranar wannan bincika matsalanta ba sai ya sauka a wajenta kaje ya ƙara mata auri to ita kyan ba za ta zo ta ci shi ya rama mata ba domin wannan haƙƙin da ya tsaye domin wannan haƙƙin sani zai sauka inda yaso shari'a ba ta ba ta wannan dama ba balan ta ce za ta mukalafa da shi ko ta ce an zalunce ta kuma idan abin ya aka sa musamman ya zama to wannan shine ka'idarsa yayin da abin ya juya ya zama to ita a lokacin ta ne aka yi ranta zai ita ma ta yi mata wannan to idan mutum yana yin wannan shine zai zama lafiya tare da Allah jalla wa ala kuma zama lafiya tare da matarsa to wannan shine rabo a cikin kwana yana daga cikin haƙƙin wanda ya ƙara aure kuma ya ba wa kowace mace gida nata ba shi da haƙƙi ya haɗa su a cikin gida ɗaya sai da yardar su abinda idan ya haɗa su a gida ɗaya gida wanda yake za su yi tarayya a cikin banɗaki da wajen girki da wajen abubuwa na hidima kamar a misali wajen shanya da wajen a shanya dusa da shanya kaki da sauransu tsakar gida guda to bai halatta ya haɗa su waje ɗaya ba sai da yardar su in da kace ba su yarda ba to sai ya nema ma kowace gidanta sai kuma ku amma idan ya zama bai haɗa su a gida ɗaya amma kowace tana da banɗakinta tana da wajen girkinta tana da wajen shanyarta to ya ba mu kowa ba su da haƙƙin ci a'a sai ka ba mu gida daban tunda ya ba mu kowa abin da yake ya ke dance ya ke danta da ita sun kasance dai kusa da juna ne wannan shi ne abin da wasu malamai suka riga amma wani sun ce a'a ko wanda mai lafiya da yardar su don suna da ikon ce ni ina so in zauna inda ba zan da abin da yake faruwa da ita ba za mu san abin da yake faruwa da ni ba haƙƙin kai saboda haka ni shi yasa ka ji islamin waɗansu suna yin taƙidi akan muktasar akan Khalil da cewa sai da yardar su zai haɗa su a gida ɗaya ko da an rarrab ko da an bada kowa abin da take bukata to abin da yasa shi kuma Khalil ne ya duba ya ga haƙƙin mata ɗin ba wai kawai haƙƙi ne akan abin da suke bukata na almarati ba suna da haƙƙi ne suna da haƙƙi na su kasance tare da mijinsu su su kaɗai ba tare da suna hanga abin da ke faruwa tare da su ba kama la'alla abin da zai sa a faɗi rauna wannan ƙaure shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa matarsa da baki da a gidanta ko ba a yi to kan cewa ya nemi shi ne da ko ba su yarda ba ya haɗa su da baki ɗaya saboda kowa tana da abin da yake tana bukatar sa wallahu ta'ala a'lam an yi mana ishara lokaci ya gure mun so mu karasa wannan bazin saboda mu shiga bazin sabo to amma insha Allah za mu tsaya anan wajen saboda an kayyade mu da lokaci subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعلى آله وصحبه ومن والاه ga tambayoyi da aka rubuto wannan tambaya ta farko yake cewa shin mace da aka aure ta amma bisa sadaki na bashi sai kuma har mijin ya rasu bai biya bashin sadakin ba tana iya yafe masa bashin ko kuwa sai an biya ta daga abinda mijinta ya bari sai tana iya biya ta mata haƙƙi na ta ne amma bashi ne sai an biya daga cikin haƙƙin daga cikin tarbiya daga cikin jumlar bashin da za a fitar kafin a raba gado idan mutum ya mutu farkon abin da ake fitarwa daga cikin dukiyarsa abin da za a yi masa kafani abin ne shi da shi sannan bayan nan sai a duba bashi daga cikin jumlar basussukan da za a duba shine akwai sadaki wanda yake bibiya ba to sai a ware shi a biya wanda take bibiya ta sadakinta ba in ta so ta yafe wannan sai haƙƙinta ne babu komai shin mace da ke ta kaba za ta iya komawa aikinta bayan kwana 40 da mutuwar mijin ko ko sai ta haɗa har da wata uku na idda mace da take ta kaba za ta zauna a gidanta har sai ta yi wata uku da kwana 10 kamar yadda alkur'ani ya ce gaurar ikhraj kada a fitar da su daga gida wannan shine asalin wajibi za ta zauna a walmu tsallaka ce tarabbasu na bi an kusa a wallabi ne ta wakona min kuma ya zaruna a zuwajen ya tarabbasu na bi an kusa hinna arba'a ta ashhurin wa ashira wata hudu da kwana 10 ba kwana 40 ba wata hudu da kwana 10 shi ne za ta zauna tana yin ta kaba amma idan ya fita ta larura ko ta haja ya halatta fita ta larura shi ne kamar rashin lafiya za ta iya fita saboda ba ta da lafiya aka fita ta haja
bukata cewa in bata fita ba za ta takura kamar alal misal kamar yanda ya faru da Furai'a wanda take da gonar dabino ba wanda zai je ya sare mata dabinanta gashi kuma in ta bashi akan bishiyar zai rube ya baci lokacin girbi ya zo ya wuce lokacin girbi ba zai jira ba ta fita sai a mutanen da mutanen ɗan'uwan mijin suka yi mata inkari ta fita daga cikin ta kaba suke ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam wace ta ya ce aslihi malaki ki abinda yake zai kyautata dukiyarki to haka kyautata dukiya yana daga cikin wato alhaja bukata ce bukata ce saboda kamar wannan daga shi aiki yana daga cikin jinsin wannan idan mace ba za ta samu damar a kyale ta daga wajen aikinta ba har tsawon lokacin da za ta gama ta kaba to bukata ce haja ce za ka iya fita tare da kayyade tare da kula da halin da take ciki na wato ta daga kara a kaffa kaffa da kanta wajen tufafinta ba za ta ce yanzu tun da za ta je ta shiga cikin mutane ta ɗansa abin nan basilin alebanta na zama za ta shiga cikin mutane wannan yana daga cikin ado kuma yana daga cikin abin da yake bai halatta ta yi tun da an hana ta ta yi zina ko da abin da take gani na larura ne ba za ta yi shi ba saboda ka'idar shari'a kuma abin da aka halatta mata an halatta mata ne gwargwadon larura gwargwadon larura ko bai halatta idan tana fita aiki ya zama to ta sake ba daga nan kuma ta tafi wajen ta tafi nan ziyarar wanci ta tafi can ziyarar wanci ta tafi wajen wannan kawa ta ji kan cewa kawai ba ta kaba take ba ta rinka jin ta kaba take yi ta fita bisa larura ne da haka gwargwadon larura za ta kayyade da shi dan kamar yanda ka'ida ta malama take ma ubiha li hajatin yuqadda qudira bi qadariha abinda aka halatta shi domin bukata to za a iyakance shi da gurgudun wannan bukatar abinda ya sha abinda ya wuce wannan bukatar bai halatta ba wannan ce naji an ce shaytanu ba ta shiga gidan da ake karanta suratul baqara to idan mutum yana kunnawa a cikin waya ko rediyo kullum to shi ma zai kore su sannan kuma shaytanun sun ga dan hadda barayi idan mutum yana azanin idan mutum ya sa a cikin rediyo ko a cikin waya ana jin karatu a cikin gidan azanin shi ma zai yi domin karatu ne na alkur'ani da aka ɗaukaka murya da shi ba wai sai idan mai karatun yana wajen wato a dangantar jikinsa ba ko daga sauci ne aka sa wannan zai yi a bisa zahirin abinda muka fahimta abinda zahirin abinda na fahimta kenan amma kasance shaidanun da yake kora ana nufin shaidanun aljanu ake nufi ba barayi ba bayan shaidanun mutane waɗannan sai kai tanadi ka kulle gida a wajen malam suhulun kuma ka ɗauki kare malam suhulun daga cikin malamin malikiya ya halatta da zai rike kare don ya kori barayi yace maliku ya hana daukar kare yace da maliku ya rayu a wannan ramin har da mutum ma zai ce a dauke sa eh na ba ta kullum eh gwargwadon iko wannan ce limancin wanda baya adalci idan yayi bai yi ba a limancin wanda yayi baya adalci idan yayi sallah sa tayi wanda suke sallah a bayan sa su ba sallah su tayi amma wannan matsayin da aka bace zama tuli marratibi bai yi ba sai a cire shi ba wai sallar idan ya yi ta sallar ba sai ba sallar ta yi amma wannan matsayi da aka bashi yana karɓar tsira da tsirke shi ne ba bisa haƙƙi ba idan ko ba a ci idan kuma shugaba bai cire shi ba shugaba ya yi laifi dan shugaba shi ne yake ayyana limamai da alƙalai to sharafin sai zama ya ba mu mutane masu adala idan ba a cire shi ba nan shugaba ya lissafo ya saba ma Allah amma ba za a ce ba za a bi shi sallah ba don a dinnan ya yi sabon aure ya tare a gidan ya dinnan zuwa gidan uwar gida ya yaza a cikin gari a ya zama sati ba za a ce ba za a rinka bin sa sallah ba sallar sa ta yi wanda bai bi shi sallah sallar sa ta yi sai dai idan an yi masa wa'azi bai daina ba kuma sarki bai cire shi ba to sai a yi masa hijira a kauran ce ma masallacin
yara kuma shi a tsoro ce masu dawaya daga cikin wato Usman bin Ne da'awa a kaurace ma mai laifi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kaurace ma suka Ibn Malik yayin da suka zo suka ce ba ziyar ka ko ko ba su da wani uzuri kai ba su je bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kaurace mu yayin daga cikin usubi na tarbiya na da'awa to a kaurace ma mai sako ya halatta ayi wannan idan ya zama to an dauki amma shi ma mataki ne na wa'azi ya dauki matakai mataki ne wato na tarbiya na dawo da mutum kan hanya ba kawai za a kaurace masa bane a'a sai an masa wa'azi tunda shi tunda limami ne a cikin wannan sai a delegation sai a zaɓi mutane a samu jama'a masu hankali masu basira a same shi a ce to malam liman wannan al'amari fa abinda kake yi baya biya ga jama'a ga irin abin nan da yake faruwa kuma wannan duk gari an sani saboda ya kamata a gyara saboda matsayinka idan ya gyara ya kuma da Allah kun ga an taimake shi ya ga Allah ai ba ce shi a mala'ika bane ko shi annabi ne wanda baya laifi ko kuma ya zama ko shaitani da baya tuba duk wannan da sai an bayyana usulin tare da shi to aka yi ya kan gare ko kuma ya zo ya ce mai wakar yanzu za ku nuna ba ku sani ba ku san abin da ne karatu ba duk a nan wajen duk ba ni nake koya muku ba sannan za ku yi ya rusu wannan kuma aka kai shi kara wajen sarki cewa ga abin da yake faruwa wannan liman ga abin da yake yi ya saba ma ga shi ya bayyana fasikanci ko bai gyara ba an yi masa nasiha bai gyara ba ya kan gari a kan saban Allah to anan in sarki in shugabanci bai dauki mataki a kansa ba to mutanen suna da ikon su kaurace masa a lokacin nan shine ma bari shine almuta'ayyan a kaurace masa da yin sallah duran da aka yi sallah aka shine zai yi sai aka fa inna ibini sai ya sallah a bayan sa mace ce na kuda ta kama ta cikin dare ba ta haihu ba sai karfe 8 na safe ba ta samu damar yin sallar asuba ba shin za ta rama in ta samu sarki na kuda ta kama ta idan ta fara jini kafin wato ba ta haihu idan ta fara jini kafin lokacin kafin cikin ya sauka to wannan jinin da yake zuwa kafin haihuwa malamai sun ba shi hukuncin jinin nifas to idan jinin kafin fitowar rana ne to sallah asuba ta fada a kanta amma idan naƙudan ne kawai take yi zafin ciwon ne amma ba ta ta yi sallah ba tunda za ta iya yin sallah ko a zaune ne ko a kwance ne ma za ta iya yi kai kake ba ta yi sallah ba har rana ta fito ba ta yi sallah ba sannan bayan karfe 8 da rabi kamar yadda ta ambata kamar yadda mai tambayar ya ambata a nan sannan ta haihu to wannan sallah asuba tana kanta yayin da ta gama bikinta ta yi wanka sai ta rama wannan sallar asuba din sai ta rubuta don kada manta cewa sallar asuba ta ran da ta haihu tana kanta kuma sai tuba ya zuwa ga Allah don ta yi saki har ta bar sallah lokacin da ya fita wajibi a kanta shine a lokacin nan ka yi bakin kokarin ka yadda za ka yi sarki in za ka iya alwala ka yi in ba za ka iya alwala ba ka ce a kawo mata abin da za ka taimama da shi sai taimama sai sallah asuba gwargwadon iko ko a zaune ko a kwance kar ta bari rana ta fito ba ta yi ba wannan shine wajibin da yake a kanta na idan a kwanto idan ba ta yi ba sai sake to wannan haƙƙin yana kanta rudewa daban su ma daban rudewa ba a gaba rudewa hukuncin su ma gushewar hankali shine uzuri in ta suma ne hankalin ta ya gushe shine ba za ta shine wannan taklifi zai fada a kanta amma in dai tana da wato hankali a cikin tana cikin hankalinta za ta ciwo komai tsananinta kuma Allah maɗaukakin sarki yanda ya kawo naƙuda alƙawarsa ce tana tafiya zafin ciwon juyawa zai fara mai tsawo sannan ya rinka raguwa ya rinka raguwa to da ka cikin wannan lokacin ko da kike kowace mace da za naƙuda take zuwa mata amma dai ala ayi halin ta halin mara lafiya ne mara lafiya ba sai ke masa sallah ba har sai idan hankalin sa ya gushe saboda haka idan yana bai same ta wannan shine wajibin abin da ya kamata ta yi idan kuma ba ta yi ba har rana ta fito to za ta rama wannan sallar kuma ta yi istighfari ta tuba zuwa ga Allah saboda ta san sallah har lokacin ta ya fita a menene hukuncin wanda ya rasa kwanakin nuna ba bisa larura ba wanda ya bar yin kwanakin mu da ba bisa larura ba ya bar wajibi daga cikin wajiban aikin hajji kuma in ba bisa larura ba ya saba ba Allah da haka zai tuba zuwa ga Allah jalla wa ala sannan yayi hadaya daya akan barin kwanakin mina ya sake yin wata hadaya akan barin jifa na waɗannan kwanakin mina din to da ka hadaya biyu zai tunda wajibai biyu ya bari wajiban kwana da wajiban yin jifa waɗannan sannan kuma ya tuba ga Allah don ya yi bisa ganganci ne ba bisa larura ba sannan ya ce mai yin hukunci wanda aka ɗauke shi ya kwana a Arafa saboda ba shi da sani ya bi jagorancin jiharsa an ɗauke shi ya kwana a Arafa babu komai wato mutum ya kwana a Mina sai aka tafi da shi Arafa ana yin haka ko ana yin tambayar sa kenan wannan shi ana yake yin saboda yanda yanayin waje yake saboda wannan tun da tawassul dan ki sautin kai al'azan su da wakan su ce za su kawo su Mina sai su ɗauke su kai ga daddare sai su zama su a kai su Arafa ga baki da hatta wannan bakin sarki ma malamai bakin sarki da ake kaiwa in aka kai su ga dukkan malamai ne ba amma ake su sai a zama da su a hotel a Makka daga Makka sai a ce to da rago ba ku da waje a Mina ranar takwas ga wata ranar takwas ga wata da rabar karfe 12 dare sai a tashi a cikin motoci saboda suna da yawa da ba za a iya shigar da su cikin Mina din ba in aka shigar saboda motocin za su kai motoci wajen kusan 50 saboda yawan su to mota 50 zai kai motoci a ce za su shiga cikin Mina ba zai yiwu ba saboda haka sai a zartar da su a zartar da su Arafa 12 dare a daren Arafa su kwana a Arafa su zama Arafa sannan a zo da su Muzdalifa a su kwana a Muzdalifa sannan da safe sai a zo a soke su sai a je a soke su a Makka wanda za su koma a Mina su je sannan su koma wanda za su sannan mutane fishirin su je Mina su je Fijifa idan aka yi wannan babu an bar sunna babu mai fiye aka yi wannan an bar sunna sai dai idan bisa larura ne kamar wannan bisa irin tartibin da tsare-tsare babu laifi amma idan ba haka ba to mutum ya rasa lada wajibi shine yayi sunna kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata da akwai wani wanda ya yawa bayan zuwa sai ka daga muryarka na sauda shine wannan shine ra'ayin waɗansu malamai suka ce idan mace ta yi irin wannan wanda yanzu shine ake yanzu wanda ake ce masa nikahul mithyar saboda mata a ƙasashe wanda mata suka yi yawa su suke neman auren musamman a daya da cikin ƙasashen larabawa suna da wannan kaga mace tana da gidanta tana da aikinta da albashinta da dukiyarta da direbobi da masu mata aiki ba abin da take bukata sai auren saboda kuma ta zo miji kuma yake shi ba zai iya cewa zai bar ummul iyal ba wani ra'ayinka ya zo ya kwana a wani waje ta ce to ta yadda in ya tashi daga aiki kafin ya tafi gida ya zo ya zauna a wajen ta ya ci abincin rana ya dan zauna har sallar isha na so ya tafi ta yadda ba sai ya kwana ba ya ce kin ne sai kake ta yadda aka daura aure bisa wannan sharadi to wannan sharadin ya lazimce shi kuma auren bai baci ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna haqqa ma awqaitu bihi min ash-shurut ma ta'alaytu bihi al-furuj mafi abin da yake komai cancanta ku ci ga sharadin sa shine sharadin da ake wajen aure idan wannan sharadi ne wajen aure ko bai saba da wata kaida ta aure ba bai saba da wani rukuni ba ba ce babu wali ba ba ce babu sadaki ba sai da ka aure ya tabbata to shi ko Imam Malik cewa yayi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ba da aqwali yashtartuna shurutan la tafi kitabillah mutane suna sharadin sharadi ba cikin littafin Allah kullu sharadin la tafi kitabillah fa huwa batil duk sharadi da ba cikin littafin Allah ba tacce ne yace shi ko wannan sharadi da ba cikin littafin Allah dan ya saba maqsudin aure yace maqsudin aure shine wannan dole wa rafa da abin da kwana tare to da kace halatta ma'aurata din su hada akan sarrafa da shi ba to abin da ke karfafa mazhabar farko sai Imam Ahmad shine hadisin Sauda wanda aka kawo. Sauda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar rabu da ita, ya yi niyyar sake ta. Sai kaga kan cewa ita dai ba ta so ita girma ya zo mata, ba ta bukatar wani abu na wannan kusancin da namiji. Saboda haka take ce kwanin ta ta ba ma Aisha, amma da sharadin Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya sake ta. Ta tsaya dai a mata ta ba ta da kwana. Saboda haka Aisha kwana ka san kwana biyu ake mata, ai mata nata ai mata na Sauda. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda, shine wanda aya ta Allah ta'ala ce wa inna akum khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. To shine wannan sulhun da ake. To kaga mun yi sulhu a duka sharadi, duk da yake mai sharadin kaga irin wannan sharadin ne wanda Imam Malik yace yunati muktabal aql. To kaga Allah ya kira shi sulhu. Saboda haka sharadin da aka sanya kaga ba karfafi ne kenan, bai saba littafin Allah ba. To da haka wannan matsalar ta da karfi ita ce ta furin jaye bisa abinda ya zo a cikin al-mudawwara. Na'am. To idan mutum ya yi niyyar tafiya, shi yasa wato malamai sun ce sharadin kwana in kana zaune ne, amma in za ka tafiya babu kwana, babu haƙƙin kwana. Saboda haka kana da damar ka tafi da wanda kake so, kana da damar ka zaɓi da kake so ka tafi da ita, kuma kana da damar ka yi ƙuri'a, kana da damar ka yi abin nan karɓa karɓa, ka ce wani tafiya da wannan wani tafiya ta so da waccan za a yi. Duk yadda ka tsara ya yi maka. Mafi kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance ƙuri'a yake yi. In ya tashi tafiya sai ya ƙuri'a, wanda duk rabon ka san ya fito sai ya tabbata, sai kai takarda ka ce gida tafiya. Wanda kuma yake tafiya shi kenan. Inda kai kake so kai tafiya su huɗu ne, sai kai uku gida sai tafiya. Wanda kake ki gida ta gona, wanda kake tafiya da ita za a tafi. In kuma ka so ka iya zaɓar yadda ka so, to amma kuma sai ka fahimta za ka kashe wutar. Don cewa za a yi kullum mun gaishe da rafiki al-gungumi, kullum za ta wuce ke tafiya. To kaga wannan yana daga cikin a yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin al-mu'ashara bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. To kamar yanda yake kuma babu haƙƙi gare ka yayin da kai tafiya, wanda kai tafiya da ita ka je kai wata ɗaya, to ba sharafi ba ne in ka zo tafiya da ita ita ma sai kai wata ɗaya. Ta ce ainihin da aka tashi tafiya da nuna, sai aka yi rauki tafiya ta je ruwa ta kwana uku aka tafi da ita, ba aka tafi da ita tafiyar sarki biyu. Ba ta da haƙƙi, wannan Allah madaukakin sarki bai ba ta haƙƙi ba. So da ba za ta yi fitina a kan wannan ba, ba bai kamata ta yi shakkawa a kan wannan ba. In ta sani, sai za a ce so a ce za a ce kushe ta wannan kafin yake da amfani. Don kowa ya san haƙƙinsa, ya san abin da in an yi an cuce shi, ya san abin da kuma ba a cuce shi ba. Amma yawanci munan abu da kani, ko kuma yadda muka ga ana yi bisa al'ada. Amma mun da za mu za yi shari'a sai a zauna lafiya. Wajen kyauta haka da kai, wajen kyauta ba sharafi ba ne sai ka yi ma wacce kyauta kamar da kai ma wacce kyauta. Wajen kyauta kana da zaɓin in dai ka bama kowa isarta, to kana da haƙƙin ka yi ma kowa kyauta yadda kake so. Amma yana daga cikin al-mu'ashara bil ma'ruf irin kyautar da za ka yi ma wannan ita ma ka yi ma waccan, ka daidaita ba. Amma ba sharafi ba ne ka daidaita su wajen kyauta kamar yadda aka ce sharafi ne ka daidaita ‘ya’yanka wajen kyauta. Su wajen mata kana da ikon ka ba su kyauta yadda ka so, domin wata tana ba da ɗa maka daidai da wata take yi, wata ta faranta maka a lokacin da ita kuma take maka tawaye, a ce dan ka yi min wannan ita ma waccan sai ka yi mata, an takura maka a nan wajen. Alaikum salam. Na'am. Na'am. Abin biyu ne, abin biyu ne, kada ka cakuɗa shi. Wannan ziyara da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kullum yake yi gabatarsa, ya zaga wajen kowace ba tare da ya faɗi da ɗaya daga ciki ba. Ina zuwa na fahimci abin da kake faɗa. Ka gani wannan yana yin wannan kullum, amma akwai kuma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaga wajen dukkan matansa ya faɗi da kowace. Ya zo a hadisin Anas bi ghusl wahid, da wanka ɗaya. dukkan su su tare zaga wajen su kuma wannan a daren da zai tafi aikin hajji ne suna gona hulaifa a inda suka kwana a nan ya faji da matarsa ga baki daya saboda kuma a halin tafiya ne a halin da ba a rabon kwana bai rage ba a gare shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya da su in yayi tafiya da su hatta a tafiya da su din ma yana raba musu kwana din cika wajen adalci amma kaga duk da haka wannan bai wannan bai kore bai tafi da su gaba kida a cikin dare daya dan kaga abin da ya Allah ce yana raba musu kwana a lokacin da aka zo aka yi ranar jifa a ranar sallah ranar jifan a ranar sallah da aka taho bayan fara daga Muzdalifa aka taho Mina yace wa Ummu Salama kai sauri ta je Makka a sauri ta je jifa a Mina sannan ta wuce Makka ta dawo domin ya zama tukan cewa ta gama tawaful ifada kafin shi ya zo yi domin wannan ranar ta ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajenta saboda yana so ya zama tukan cewa ba ya yi da yake bukatar ta ta riga ta gama yin tawaful ifada kada yanzu yana bukatar ta ci aka ta tawaful ifada ba sai ya ce wata ce kaga ya nuna kan cewa akwai a cikin tafiya ma yana raba musu kwana kenan saboda haka wannan kada ka hada biyu abinda malamin ya faɗa daidai ne abinda yake nufi ba na wannan shiga na ziyarar bane wato saduwa yi da su gabaki daya a cikin dare daya gabaki dayan su ba ta biya ya je wajen kowace daga ciki kuma an ce maksudin yin wannan saboda za a shiga cikin ihrami kuma aka shiga cikin ihrami sai an yi kwanaki ba samu wannan wannan kusancin ba to ya zama kai da kuka kwanan ta ne ko guda ɗaya kawai aka zaba aka yi ma bayan za a yi kwana wajen 12 a nan gaba ba a yi ba zai zama tokan cewa ba ta da dama sauran ba da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kowa aiki da umarnin Allah Allah ya ce wa ashiruhu bil ma'ruf shi ne wannan muhasara gaba ki dai ta da su domin ya ije wannan bukatar da suke bukata ya zama to sun lusu akan yin ibada to tambayar kai ne ta karshe na'am na'am wanda ya zama to wala ban ji ba ya da ita mamme da kasance da larura ya zo da ba ta lafiya a kan da shi a asibiti a Makka ba din da na ji eh wani ne san gaban ne a wanda ba larura ba ce idan ma ya su mutun ya rasu ba zai karbi da ba ko kamar wani ya zai ta zama ya kun a can ya ka kira shi da su sai sai su ne to sai ya hada ya kan wajibi sai ya hada kuma sai istighfari wajibi akan sa ya zauna ya gama wannan ibada sannan ya tuho shine wajibi abu dai wanda ban ambata ba dan game da sha'anin kwana sha'anin aikin rabon kwana baya faduwa da rashin lafiya baya faduwa da larura ko da larura ko ta shari'a ce kamar ala misali mace ba ki da lafiya ba za ki ji tunda ba ki da lafiya ba zai bar kwanan ki ya fadi ko da ruwa ta shari'a kamar tana cikin al'ada idan tunda kina al'ada shikenan sai ki ba mu wanda kike masu sarki ke jagora haka shi ma ko da cikin ihrami ta shiga cikin ihrami ta shiga cikin halin ihrami za ta tafi aikin hajji a ce shi mazaunin can ne ko mazaunin Makka ne ko mazaunin Jidda ne tana cikin ihrami ba zai ce wannan ya sa ba zai ba ta kwananta ba haka shi ma in ba shi da lafiya ha wajibi ne ya raba musu kwana ba zai ce zai zauna a wajen ɗaya ba kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rashin lafiyar sa na ajali sai ya rinka cewa ina nake gobe ina nake gobe har suka fahimci cewa juyawar daga tafi daga nan daga yana yana zama to masa mashakka sai suka ba shi izini ya zauna ya jinya a ɗakin Aisha kaga sai da izinin su domin haƙƙin su ne ba zai furta fasu ba sai da suka yadda sannan suka ba shi a gani kun ga wannan wato wannan wa'azi ne gaba da namiji zai ce wai wai shi za a sanya ma wannan yana mai gida shi ne mai haƙƙi shi za a ci za a sanya ma wannan ka'ida don dai kana suka koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi ne kuma wannan ita ce shari'a kuma wannan shi ne adalci Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ba mu iya kwabinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ba mu iya kwabinta ala ali muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam